الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصصر رمودكم وكلموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصكلموا تهنير سادر وتبياني ولا مكو بركة دزوة. Muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya, kuma kuna sauraron mu ne daga babban masallacin mai martaba sarkin Gombe, wadda muke karatu cikin suratul Nahl, kuma muna kan aya har yanzu ta 125. Wannan darasi na hudu ne a wannan haduwa. Muna darasi na uku a bisa wannan haduwa, kuma har yanzu ba mu bushe ba, muna kan wannan aya ta ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Muna magana akan hanyoyin hikimar da'awa, wanda ya kamata mai da'awa ya shiga ko kuma ya zamanto, ko da bai same su dukan ba, ya zamanto dai ya samu wasu daga ciki. Za mu karanta ayoyin kamar yadda muka saba, da cewa muna guri ɗaya ne, amma tabarrukan na ayoyin za mu karanta su, sannan sai mu ƙara bayani a kai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله. ولنن آيوي فسر قندار بكين سياريا يقباتا tun kuwa a shirinmu na farko ko majalisinmu na farko. Yau abinda za mu ɗora shi ne a kan hikima, kamar yadda muka fara magana a jiya. Ibn al-Qayyim yana cewa da yawa daga cikin mutane suna tsammanin hikima shi ne tausasa magana, ko kaɗan wanda ya ce yannan yana daga ciki amma ba shi ne jigon ba. Don haka yake cewa hikima ita ce fi'ilul wato mayan bagi, kama yan bagi fi waqatin ladhi yan bagi, wato shine aikin da ya kamata ya dace dama a yi shi sai aka yi shi, kama yan bagi kuma sai aka yi shi kamar yadda ya kamata, kuma fi waqatin ladhi yan bagi kuma a lokacin da ya kamata. Kaga ita kanta wannan magana ce ta hikima. To haka mai hikimar da'awa yake. Dan haka a jiya mun tattauna akan abubuwa da dama wanda suka shafi shi mai yin da'awa. Akwai dai maganar yin da'awarsa ga ilimi, kamar yadda Qur'ani ya ambata qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Kuma dole ya kira bisa hakuri da juriya. Dole dubi al'amura ya kaddara su akan yadda suke. Waɗannan suna daga ciki. Na kusa da na ƙarshe da muka tsaya shi ne hanyoyi ko matakai da ake bi a isar da da'awa, wato shi ma karan kansa mai da'awa zai iya caccanzuwa daga gida zuwa gida. kamar yadda muka ba da misali kamfanoni suna canzuwa daga inda da suke kuma su sake salo ba don komai ba domin kayan su ya karbu a kasuwa misali da an ce bombita misali muke bayarwa babban gwangwani ne sai ka tanadi kuɗi masu yawa kake iya samu kamfani ya ga cewa fa matalauta suna da yawa masu iya zuwa su sai gwangwani wato abin nan kaɗan ne don haka idan dai da waɗannan zai yi kasuwanci to zai iya dakushewa don haka ya kamata ya canza sai ya je yan ƙanana mai naira biyu mai dubu ɗaya zai iya samu mai ashirin ma zai samu mai goma ma zai samu kaga ya tafi da mutane ba tare da ya sha wahala ba salonsu ya tafi to haka ake so mai da'awa ya rinka canzuwa duk abin da mutane suka farar na zunubai to ya kamata ya samu wani mataki da zai iya yi musu magana ba wai kullun ya tsaya akan abin da yake tafiya akan su ba canzuwa ba wannan ya sa za ka ga cewa yanzu idan kana neman irin yadin gwamba da magana din nan watakila za ka sha wuya kafin ka same shi ko wani yadi da ake kira wai tetras ya ce duk yanzu kana nemansa ba zai yi ka samu ba so kamfani ne suka kalli duniyar sai sun canza sai sun sake salo sannan suke iya karbuwa don haka idan wannan yayin ya zo aka fara gajiya da shi sai su canza salo sai kuma ka ga da'awar su ta karbu to haka shi ma malami da yake da da'awa inda ya san me yake yi a cikin da'awar to dukkan wasu al'amura da suka taso zai iya kallon su ta hanyar da ya kamata ya bi ya yi magana a kansu wannan ya sa kake ganin da yawa sai suna ganin addini kamar wani bagidajin abu ne saboda haka sai ka ga in ka yi magana ma a kan wani abu to sai wani ya ta mamaki a addini mai haɗa shi da wannan saboda wasu sun taƙaita tunaninsu a kan sallah da azumi da zakka sauran rayuwa kuma za su yi ta yadda suka ga dama ba su sani ba shi ko manzon Allah ya zo a matsayin komai da ruwanka akwai gunda yake likita ne shi akwai gurin da yake injiniya ne shi akwai gurin da yake harkar al'amarin mutane a duniya in ya shige ta to babu inda addini bai taɓa ba saboda haka dole mai da'awa ya kasance yana kallon abubuwa wannan ba zai samu ba sai shi ma ya haɗa kansa da kamar zamani ma'ana duk abin da zamanin ya zo da shi zai kalle shi ya nazari a kansa domin isar da saƙo ma al'umma yanzu misali kaga ai ana da misali irin su internet abubuwa ne na zamani to amma da can ya ake isar da saƙo saboda haka sai a kalli waɗannan abubuwa a dubi yadda al'amura suke za ka ga tsarin samun kuɗi yanzu ya sha bamban da yadda ake wasu yanzu bashi suke yi wasu za ka ga akwai inshora akwai waye-waye da sauransu abubuwa dai iri daban-daban to ana son kai ma ka nawa'a wato abubuwanka wannan shine abu na bakwai da muka yi magana jiya yau za mu ɗora akan abu na takwas wato cikin hikimar da'awa wattariƙatu allati yukhatibuhum biha yatanawwa'u biha wattashwiqu fi hadhihi attariqati hasba muqtadayatiha wato abinda ake so anan malai yace daga cikin wato matakan hikima na da'awa shine ya zamanto hanyar da mai da'awa yake bi yayi magana da mutane yatanawwa'u biha ya zamanto yana ba da ita nau'i daki-daki hatta salon magana don alkur'ani yana da usulubi na salon magana haka kuma hadisan manzon Allah suna da salo na magana za ka ga wani lokacin manzon Allah tambaya yake amsawa wani lokacin kuma yi masa ake yi za ka ga cewa shi karan kansa alkur'ani wani lokacin tambaya yake yi wani lokacin kuma amsoshi yake badawa wani lokacin sai Allah ya bayyana siffarsa da rahimun a cikin Qur'ani wani lokacin kuma sai Allah ya bayyana wato siffarsa da ra'uf wani lokacin kuma sai ya bayyana surarsa da shadidul iqabi ne yana da tsananin ukuba to kaga kenan dukkan waɗannan salo ne na usulubi yadda Qur'ani yake magana ashe kenan Allah yana fushi ashe kenan Allah yana rahama ashe kenan Allah yana tausayi to haka za ka ga annabi wani lokaci sai a ce maka fuskarsa ta canza idanunsa sun yi ja saboda wasu dalilai da suka zo a cikin al'umma to kenan shi karan kansa wanda zai yi da'awa a wani lokaci dole ya zamanto ciwon ba saukin kadai ake da bukata ba, akwai inda sai an yi kuka, akwai inda kuma sai an tada hankalin mutane, ma'ana sai an girgiza su kowa ya komo taitayinsa ya san halin da yake ciki. Saboda ai za ka ga wani lokaci sahabi yana ba da labari cewa wa'azana rasulullah, manzon Allah ya mana wa'azi, wajilat min al-qulub, zukata sun yi girgiza a cikinsu, wa zarafat min al-uyun, idanuwa sun zubar da hawaye har muka tsorita, ka'annaha maw'izatul mawadda, ya rasulullah wannan wa'azi na ban kwana ne, daga yau ba za a sake ba, lahira za a tafi ne, afa ausina ya rasulullah, kai mana wasiya. To kuma da ya tashi wasiyar sai bai yi ta a salon yadda ya gabatar da wancan wa'azin ba, sai ce alaikum bi sunnati, kaga nan kuma akwai tausasawa, akwai rangwantawa, akwai lallami, akwai amma daga farko akwai zafi, akwai zubar da hawaye, akwai girgiza zuciya, akwai tashin hankali a ciki. So shi yasa anan aka ce yana daga cikin halin mai da'awa, yukhatibu biha yatanawwa'u biha, zai yi magana da mutane amma zai caccanza salo. Wani lokacin kuma sai kaga rahama annabi yake yi, shikenan wani lokacin sai a bada mutane dama sai su samu tashwiq. Tashwiq shine in kayar kwadayin ina ma a sake dawowa a ci gaba da magana, kana shauƙin a dawo yin wa'azin saboda akwai abin da aka fara baka labarin sa ana ciki. Sannan ana yin sadar sigar tambayoyi, tashwiq wanda zamu ga cewa wani lokaci annabi yakan zauna da sahabbai sai ya rinka ba su kamar raha. Misali wata rana na manta dai ina jin a tarihi, ba zan iya tuno littafin ba, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aje abinci haka dubiro sai a kewaye ana ci. To ana ci sai kowa yana ɗiba yana ci, ana tara kwallaye, kasan dubiro baya ciwa da kwallo tunda kowa zai ci ya bar kwallon. To wani in ya ci yana sa kwallon a hannunsa sai ya faki in annabi ya kalli wani guri sai ya tara kwallon a gaban annabi. To haka dai aka yi ta yi, sai da aka gama cin ya dubiro sai mutumin ya dan yi kamar tsokala saboda annabi yana ba su dama, ya ce ya rasulullah amma kamar ka fi kowa cin dubinon nan ba, ya ce saboda me, ya ce saboda kaga kwallayenka sun fi na kowa yawa kamar ka fi kowa cin dubinon, kaga wannan kamar raha ce. Sai manzo Allah ya ce to kai ina naka kwallayen, sai zama ba kwa, ya ce to kai ka fi kowa cin dubinon don kai har da kwallo kake cin yawa. kaga wannan raha ce wacce ake yi a tsakanin sahabbai. So dole wani lokaci da'awar ta zamanto akwai tashwiq, wato za a nuna wani abu na shauki wanda zai iya nuna abin nan. Haka kuma wani lokaci manzo Allah yakan yi da tambaya, ya ce menene kaza, to mafi yawa za su ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansu shi ne suka sani. To haka dai manzo Allah yake yi, ya tanawwa'u fi hadhihi at-tariqa hasba muqtayazatiha, wato ana yin waɗannan nau'o'i ne gwargwadon yadda yanayin wa'azin, yanayin da kake da'awa din. Wato a wani lokaci da'awar za ta zama da tausayi, wani lokaci za ta zama da shauki, ana jin daɗi, ana raha, ana jin daɗi. Wani lokacin kuma za a zo a yi da'awar amma za a samu kamar tashin hankali, girgiza, da ba da tsoro, da wasu abubuwa da ɗan adam kamar ba zai tsira ba. So ire-iren waɗannan ana son mai da'awa ya canza nau'o'in salonsa a yanayin da ya ga mutane suke. To sai abu na tara, ويدعو الى الله بالعلم لا بالجهل, dole kuma idan zai yi da'awa to sai yi da'awa da ilimi ba da jahilci ba, ya tabbata abinda zai kira mutane ilimi ne, ba wai da jahilci ne zai zo kawai ya mai da kansa abin nan ba. Kuma wannan mutane suna ganin illar sa a yanzu, saboda a mafi rinjayen wasu da suke tsayawa kamar gaban mutane su yi magana kamar ba su kai ba, saboda ba su koshi da abin da suke son su faɗa wa mutane ba, to sai kaga kawai mutum ya yanke hukuncin da ba shi kenan ba. kwanan nan an zo mun da wata matsala, an ce wai wani ne ya tara mutane yake magana akan ta. To sai kaga irin matsalar da yake magana akan nata bai ma san abin da yake yi ba, amma ya rikita kwakwalan mutanen da suke masallacin sa. Ana samun irin waɗannan da yawa. Kaga wani lokaci shi mutumin da yake magana shi ya rugurguza mutane, ya raba kansu, ya yi ɗaiɗai da su, ya kuma koya musu su yi gaba da mutane, ya ɗora mutanensa a kan su yi gaba da al'umma. To irin wannan akwai shi jahilcin. Shi ya sa wai Bahaushe yake cewa wai ƙaramin sani ko ƙuƙumi ne. Da ƙuƙumi ne wanda zai dabai bai ya zame maka wahala, kai karan kanka sai ya jawo ma wahala. Sannan za ka ga wasu fatawoyi da yara suke yi wanda ba su kai ba. Wani fa ya gama islamiyya ce a unguwarsu, shi ma sai aka naɗa shi ya zama malami. Ba abin da ya sani na dukkan jigajigan matakan ilimi, maratib na ilimi, ba abin da ya sani. Amma yanzu ya zama sai ya zo gaban mata ya faɗi wasu maganganu, ya rikita auren rake. Kaga an shiga cikin rikici, ko tana haila ya mata wata fatawar da bata dace ba, ko kuma a'a an samu saɓani ya kaddara, kawai ya ta tunani ya kaddara da kansa, sai ya bata hukuncin ai aure ba ya mutu, kuma auren kila ma bai mutu ba, ko an samu sakin da ya wuce barkate, ya yi ƙoƙari ya taraba abin da ba shi kenan ba, saboda ba zai bincike akan wannan matsalar ba. To shi karan kansa yana da buƙatar a ilmantar da shi, sannan kuma ya zamanto ga shi nan. Yanzu barinsa a haka, to sai ya zamanto ya samar ma da al'umma rikici. Sai bayan an daɗe, in wani mai ilimi bayanansa ko a rediyo ko wani abu ya hawo kan wannan matsalar, sai rikici ya tashi tsakanin matar da mijinta, ya ce ai da ku an ce kaza, to amma yanzu ga shi. So wanda ya wattar magana watakila da jahilci ba, kuma ko kuma akwai haƙƙin matsaloli, wanda misali matsala ta kasu gida biyu ne, wancan malamin sun ɗauki kaza, waɗannan malamin sun ɗauki kaza, kuma kowanne da irin dalilinsa da yake bada. To a amanar ilimi idan ka zo sai ka bayyana, amma kuma sai ka fitar da ƙaulun rajih, cewa ƙaulin da ya fi rinjaye da dalilai shi ne kaza. To irin waɗannan duka ana da abin da ɗinsu. Shi yasa a nan ya ce yad'u ila Allah bil ilmi la bil jahli, ya kirayi mutane zuwa ga Allah da ilimi amma ba da jahilci ba. Na goma, wa yabda'u bil muhim falladhi yali, ya fara da abin da ya fi muhimmanci, sannan sai ya biyo baya da abin da yake bin muhim. Dama ai cewa akai idza ijtama al muhim wal aham ukhidha al aham wa turika al muhim, idan wato da muhimmi da mafi muhimmanci suka hadu, to ana daukan mafi muhimmanci daga farko sannan sai a zo kuma ga muhimmi. To shine yace ya fara da abin da yake shine mafi muhimmanci. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya nada shi wato da'awa, yace je ya kira mutane, sai ya fara kiran su da malakum min ilahin ghayr, ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba, su karbi la ilaha illallah domin tafi komai muhimmanci, kuma da ita ne ake tsarkake ubangiji, kuma ita ce kalmar tauhidi, shine abin da yake nuna ɗayantuwar Allah. Ba a fara musu da kuyi sallah ba, ba a fara musu da kuyi azumi ba, ba a fara da kuyi zakka ba, sai aka fara da me, da su san Allah guda ɗaya. Kuma wannan shine zuwa hadisin manzo Allah fa'arifuni hadisul qudusi, wato ku sanni kafin ku bauta mu. Kuma haka za ka ga duk wakilai waɗanda manzon Allah ya naɗa su ya tura su garuruwa. Mu ɗauki misali Mu'adh ibn Jabal, wanda manzon Allah ya tura shi zuwa ƙasar Yaman, ya ce ka je ka kiraye su wato zuwa ga la ilaha illallah, idan sun amsa maka sun yadda da wannan, to sai ka sake kiransu ka ce akwai sallah. Idan sun amsa sun yadda, to sai ka kira su akan cewa suna da zakka a cikin dukiyarsu, wanda za a karɓa daga mawadatansu a mayar da ita ga fakirinsu. Kaga maratib ne na da'awa. Sai ya fara da muhimmu, ai ahammu, sannan sai ya zo muhimmu, sannan sai ya zo abin da yake binsa. To dukkan yadda al'umma take, in za ka kiraye ta, to sai ka kalle ta da me ya kamata wato ka fara wato kiranta, sannan idan ta gane wannan to sai ka dora ta kuma akan wani. Na 11 ويستعمل بالألفاظ والعبارات القريبة من أفهامهم ومستوياتهم ويخاطب على قدر عقولهم. يتي na 11 yayi amfani da lafuza da ibarori sune tsarin magana, lafuzan da zai amfani da su ya zamanto qaribatun min afhamihim, wanda take kusa da fahimtar su. Ma'ana ko da yaren da zaka yi magana da mutane, to ka rinka magana da yaren da lafuzan da za a fi ganewa, ba lafuzan da za su kawo wato rikici ba. Sannan kuma lafuzan da za su isar da sako da nuna karamci. An gane? Mun taɓa bada misali a wani karatu da muka yi. Misali, abu ɗaya ne yake da suna iri uku, to sai ka ɗauki sunan da ya fi dacewa da hankulan mutane, kuma wanda kai in kai wannan lafazin ba za a ɗauka cewa wato ko ka ɓaci wani ko ka zagi wani ko wani abu mai kama da haka ba. Sai muka ɗauki lafazin misali kalmar baba da kuma mahaifi da uba, kaga duk abu ɗaya ne amma lafazi uku ne. Baba, mahaifi, uba, lafazi ne guda ɗaya. To amma yanzu misali za mu bada lafazin da ya fi dacewa da fahimtar mutane shine, jiya mun gamu da mahaifinka, jiya mun gamu da babanka, jiya mun gamu da ubanka. Wanda lafazi ne kuke ganin ya fi dacewa a yi amfani da shi? Mahaifi, saboda shi ne wanda kake magana da shi ba zai ji wata damuwa ba, kuma ya fahimci saƙon, kuma lafazin ya zo daidai a mustawar hankalinsa, ba shi da yanda za a yi ce bai gane wannan ba. So shi yasa ya ce ibaratun qariba min afhamihim wa mustawiyatihim, wajen mustawa iliminsu, mustawar hankalinsu, mustawar abubuwansu. Wa yukhatibu ala qadari uqulihim, kuma yayi magana da su a bisa gurgurdan hankalinsu. Kaga duk wanda ka gamu da shi kace jiya na gamu da mahaifinka, ba zai ji komai ba. Amma lafazi na biyu ma da yake da dan dama dama, shi kace na gamu da babanka, to nan ma sai ya ji kamar an gane, sai ya ji kamar bai ko jiyan nan misali an yi wani abu, ni bana nan, amma da na zo yaro na sai da mai ruwan magana, na zo ni na bana nan, sai wani mutum ya zo, da ya zo kawai sai ya tambayi yaro, ya ce ina ubanka? To da na dawo wallahi yaro sai da ya maimaita wa magana, ya ce shi wannan mutumin ya ce yana ga kamar zaginsa yake. Sai na ce a'a, hankalinsa ne haka, mustawarsa kenan. Na ce kana yaro ƙasa da shi amma ka fi shi mustawar yadda za a yi magana. So duk yadda kai jiyan nan wannan abin ya faru, to irin waɗannan suna nan waɗanda mai da'awa sai ya san lafazin da zai yi, kuma sai ya kalli hankulan mutane, kuma sai ya dabi mustawa na iliminsu. Ba za ka ɗauko wata mas'ala mai rikitarwa ga mutumin da bai iya fahimtar tsarki ba, ita za ka zo ka ɗora shi a kanta. To wannan idan kai wannan za ka rikita shi ne, saboda haka sai ya rasa ina zai kama. Shi yasa dole ne ya zamanto mai da'awa ya san lafuzan da ya kamata zai amfani da su, saboda su kai masa hikimar da ya kamata. Wannan ita ce cikakkiyar hikima, lafazin ya zama yana da sauƙi, sannan ibarar da aka yi amfani da ita kowa zai iya fahimtar ta, sannan mustawa na mutane da ake magana wato a kansu. Yanzu ai kaga tafsiri ake kawai a faɗi ma'ana, yawa, amma duk inda yanzu misali wata jumla ta zo da sarƙaƙiya, sai malam ya fita daga isar da saƙon wannan ayar da take son ta isa, sai ya koma nau'in nahwu da li'irabi da balaga, wannan duk bai damu mutane ba, saboda waɗannan abubuwa ne wanda suka shafi mai aji. Kai ka yi amfani da balagarka, ka yi amfani da nahawunka, ka karanta shi a haka, ka isarwa da mutane saƙo, saboda ko dai saƙon na ai sallah, ko na ai azumi, ko na ai zakka, ko na ai ɗabi'a mai kyau, ko na wani abu, shi sakon ne kwallon masu sauraron suke damu da shi ba li'irabin ayar ba, saboda wannan li'irabin na mutanen da suka dauki wata hanya ce ta zurfin ilimi a cikin lugar Larabci. To mutanen da ka tara waɗanda suke yan gama gari, ba za ka ɗauko su ka yi amfani da irin waɗancan kuma ka ce sai an gane wannan balagar sannan za ka wuce wannan gurin, ko sai an gane li'irabin, za ka yi ta ɓata ma kanka lokaci kuma ba inda za a je. Daga ƙarshe in an tashi sai ka ji complain, wasu na cewa ni ban gane wannan abin da yake nufi ba, ban gane ba. To shikenan labarin sai ya bazu a haka, ba a gane ba wannan abin, sai ya sanadiyar gobe in ka maimaita shi jibi ka sake maimaita shi, wani zai ce kai ni fa ba nahawun nan na zo koya ba, saboda haka kawai zai zamanto kai ne yanzu kake tanaffurinsa, kai kake kore shi akan abin da yake son ya ji. Yawwa, to sai abu na 12 wato shine wato alhikmatu taj'alu da'iya yanzuru bi basiratin fayara hajatan nas fayu'alijuha bihasbi ma yaqtabihi alhal. Wannan shi ma yana da bukata cewa daga cikin hikimar mai da'awa dole hikimar sa ta sa shi ya rinka kallon abubuwa ta hanyar da basira take, don haka sai ya zamanto ya kalli bukatun mutane sai ya yi maganin matsalar mutane a bisa yadda hali ya zo ya hukunta. Misali yanzu ka samu mutum ya yi tagumi, me ya dame shi? Yunwa. Kana da yadda za a yi ka fitar da shi? Yawwa, kalmar ya yi haƙuri abu na farko ba ita ba ce, duk da cewa dai haƙuri wani abu ne ko ba haka ba, amma buƙatar shi ne ya yi ta haƙuri shi a gurin ba, ba buƙatar shi ya yi ta haƙuri ba. So in kana da abincin da za ka bashi ya ci, to sai ka nemo abinci sai ka bashi, ka ga fa yu'alijul mas'ala. Yanzu wannan buƙatar ka magance ta, to sai ka biyo da ce masa wani fa sai haƙuri yake, ka san rayuwar nan ga yadda take, ma dai tunda Allah ya sa yanzu an samu wannan. To bayan ya ci ya koshi ya dawo cikin hankalinsa, to shikenan sai ka ce masa to ka rinka haƙuri ba abun nan ba. To amma in dai dama buƙatar yunwar ta kunkuɗe shi, kawai sai ka zo ka ce masa gashi dai sako za ka isar, ya yana magana bai ci abinci ba yana abin nan, sai ka ce masa kai ni kan ba Allah ya ce wallahu ma asabirina ba, ko kai ba ka sani ba ne Allah ba yana tare da masu haƙuri ba, me yasa ba za ka yi haƙuri ba? To wannan da'awa ce kake yi, amma gaskiya baka kalli buƙatar mutanen da za ka iya maganin wannan matsalar ba. Saboda haka sai ka dubi matakan da za ka iya magance wannan matsalar, to sa'an nan sai ka yi ƙoƙarin magance ta, domin wannan hanyar ita ce tafi dacewa. Shi ya sa malam ya ce a nan alhikimatu da'i, shi hikimar mai da'awa, taj'alu da'iya yanzuru bi basira, zai iya kallo da basira, fayara hajatan nas, ya kalli buƙatar mutane, fayu'alijuha, sai ya yi maganin wannan matsalar, bisababi yaqtadihi alhal, da gwargwadon yadda halin yake. To wannan shi ne abin da ya kamata mai da'awa ya zamanto yana da wannan hikimar, kada ya zamanto wato kawai yanzu ka ga mutum yana kamar yadda ɗan Abbas ya yi. Ɗan Abbas ya ga wani ya yi tagumi yana zaune, ya tambaye shi me ya dame shi, sai ya ce masa matsala ce ta haɗa shi da wani a masallaci ake wannan magana, matsala ce ta haɗa shi da wani kuma shi ne yake cikin wannan damuwar. Sai ɗan Abbas ya ce masa ko za ka yarda in yi wa mutumin magana? Kaga shi ɗan Abbas ba fara ja masa ayoyin wallahu ma asabiri ne sai ba, ka yi haƙuri, ka daina tagumi, kai ka cika damun kanka, saboda duniyan nan waye yake samun abin da yake so? To wannan ba da'awa ba ce, ba abin da ya kamata kai ba. Ka kalli matsalar, akwai hanyar da za ka iya bi ka warware masa matsalar, sannan bayan ka warware matsalar sai ka dawo ka bashi haƙuri. Ɗan Abbas ya ce to zan je in samu mutumin, ka gaba ce masa ya haƙuri ba. To sai da ma ya tashi zai tafi, sai mutumin yake cewa kana itikafi za ka bar masallaci? Ya ce na'am, saboda manzo Allah ya ce in bar masallaci don buƙatarka. So kaga wannan in an buƙata ta biya, duk abin da ɗan Abbas ya zo nema a gurinsa zai bi, duk abin da ɗan Abbas ya gaya masa zai bi. To shi ne ƙa'ida ta 12 a nan, cewa lalle ne mai da'awa ya kalli matsalar mutane sai ya magance ta, da irin yadda hali ya kamata a magance ta. Wabidhalika yace da wannan ne yanfizu ila qulubin nas min awsa'il abwabi wa tansharu lahu suduruhum wa hadha kulluhu min ad-da'wati ila Allah bil hikma allati hiya tariqul wahid lin najah. Yace da irin wannan ne sai ka zartu ka kasance, ma'ana ka zama kamar abin da aka zartar da shi a cikin zukatan mutane, saboda halayyar yadda kake da'awa din kowa kuma ya karbi da'awar saboda bin irin waɗannan ka'idojin. Sai ga mai gaba da da'awar sai dai tababbe, tababbe shi ne zai iya gaba da ita, amma saboda matakan da ake bi na rarrashin mutane da tsora su akan abin da ya kamata, to sai zamanto suna kusa da wannan ne zaka samu zama, kuma zaka samu karbuwa, kuma zaka samu soyayya a cikin zukatan mutane. Min awsa'il abwabi, kuma daga cikin kofofi mafiya yalwata wanda ba su da kunci. Watan sharihu lahu suduruhum, sannan da wannan da'awar da kake kira zan mutane sai su bude, sai su karbi da'awa. Wa hadha kulluhu min ad-da'wati ila Allah bil hikma, wannan duka suna cikin da'awa zuwa ga Allah da hikima. Kuma ita kadai irin waɗannan hanyoyin sune kadai hanyoyin tsira akan da'awa, don haka dole ya zamanto cewa masu da'awa sun bi waɗannan wato abubuwa. Na 13, an takuna aqwalu da'iya ila Allah wa af'alihi wa tadbiratihi wa afkarihi tabi'atun min al-hikma muwafaqatun lis-sawab ghayra mutaqaddimatun ala awaliha wala mutaakhira la ziyadata fiha amma yanbaghi wala nuqsana mujtahidan fi ma'rifati naf'ihi wa salahihi salikan aqrabu tariqan yuwasilu ila dhalik. Wannan duka ana da bukata ya zamanto cewa abu na 14, wanda kuma kamar shi ne na karshe a cikin maratib ko asbabu na hikimar da'awa, idan da muke magana udu ila sabili rabbika bil hikma. Yace na farko maganganun mai kira din, wanda yake yin wa'azin yake kira mutane, maganganun sa lalle ya tabbata kira ne zuwa ga Allah, ma'ana ba kira ne zuwa ga samun kudi ba, ba kira ne zuwa ga amfanin kansa ba, ba kira ne zuwa ga cin mutuncin wani ba, ba kira ne zuwa ga ya bata wasu mutane ba, a'a ila Allah. Af'aluhu, ayyukansa ma su zamanto haka. Tadbiratuhu, abinda yake shiryawa yake yi duka. Tafki wa afkaruhu, tunaninsa ma ya zamanto dukkansu tabi'atun min al-hikma, ya zamanto suna bin hikima ne. Kuma muwafaqatun lis-sawabi, kuma su zamanto sun dace wato da dacewa. Ghayru mutaqaddimatun ala awaliha wala mutaakhira, wannan ma daidai ne, wani abu na wikin da yake da muhimmanci cewa maganganu da tsare-tsare da dukkan abubuwa da tunani su zamanto suna bin hikima, kuma sun dace da abin da Allah yake so. To sai zamanto idan ya tara waɗannan, to da'awar da zai yi ghayru mutaqaddima ala awaliha, kada ya gabato da abin da lokacinsa bai yi ba, wala mutaakhira, kuma kada ya jinkirta abin da shi kuma lokacinsa yayi sai ya mai da shi can gaba, saboda ana duba maratib na mutane ne, ma'ana maratib din halayyar mutane sai kai magana da su. Misali wato ai kaga ba a yin sallah lokacin ta bai yi ba, sannan kuma ba a jinkirta ta idan lokacin ta yayi, saboda idan lokacin ta yayi ya kamata ka yi ta, domin idan baka yi ba to ai ba ai komai ba. Sannan kuma in ka dauko ta kuma lokacin ta bai yi ba ka zo ka yi ta, to nan kuma matsala ce, ba za ta karbu ba. Saboda haka mai da'awa idan zai dauko wani abu daban wanda ba shi bane lokacin da ake magana, ya kawo shi ya gaggauto da shi, to sai mutane su rasa mai amfanin zuwa da wannan abu, mai amfanin zuwa da shi, kaga bai yi wa mutane amfani ba. Sannan abinda kuma ake ciki wanda ake son a warware shi yanzu, ba a son ai jinkiri sai ka ƙi magana a kansa, in lokacinsa ya wuce sannan ka ɗauko shi za ka yi magana ba zai yi amfani ba. Wannan shi yasa za ka ga hudu gobe suna ta canzawa kullum, saboda watakila a wannan satin mutane sun yi wani abu wanda ya kamata a isar musu da wani sako, idan ka ce sai ka bar shi can wani lokaci, to lokacin da za ka ɗauko shi ka zo ka yi magana lokacinsa ya wuce, ba zai amfani da ake bukata ba. Sa'annan kuma idan ka dauko abinda shi kuma bai zo ba kake son yanzu kai magana da shi to sai mutane su kasa fa'idar abun domin mubasharatan yanzu abun bai zo ba so shi yasa anan yake cewa dukkan maganganu da dukkan ayyuka da dukkan abinda mai da'awa zai yi ya zamanto na farko suna bin hikima na biyu kuma sun yi muwafaka da dacewa da abinda Allah yake so sannan na uku ya zamanto cewa ba a jinkirta wannan da'awar zuwa wani lokaci ba a yanzu ne lokacin ta yayi ko kuma ba a jawo ta ba lokacin ta bai yi ba sannan idan ya tashi magana la ziyada tafiha amma yanbagi duk abin da bai kamata a yi masa ƙari ba cikin maganar karkai masa ƙari ya zamanto yadda yake haka zaka faɗe shi wala naqsa kuma kada ka tauye shi idan ya zamanto cikakken abu ne to kai maganar sa cikakke an gane kamar yadda yanzu misali sai kaga malamai sun yi magana ko sun yi wa'azi ko sun yi huduba sai wani sai ya zo ya dauki wannan hudubar sai ya yanke can sai ya dauki abin da ya masa dadi sai ya dora sai ya fostin to ba ra'ayin malamin bane kuma shi wannan da yake yi jahilin mutum ne don ba da'awa ba ce saboda anan ne ake cutar da wasu malaman anan ne ake sa wasu a tsarge su anan ne kuma ake musu ƙarya saboda yanka yayi a inda bai dace bai gutsuri abin da yake so ya bar baya ya bar gaba sai magana ta tsaya a tsakiya wanda bai san wannan labarin ba wanda bai ji abin da aka yi batun farko ko baya gurin to shikenan sai ya dauka malamin nan faga abin da ya faɗa wannan ana yi ma 'yan siyasa haka ana yi wa malaman addini haka ana yi ma duk wasu mutane da suke isar da sako ana musu haka sai a yanki abin da ake so kaga an samu naqsu an tauye maganar to wannan ba a son ba kuma cin amana ce ta malamai cin amana ce ta 'yan siyasa wanda duk ake musu duk waɗannan ana yi sai ka yi wasu maganganu a siyasar ka sai a ɗauko iya wani abu sai a kashe sai a cilla ka a duniya to wanda zai maka wannan cin amanar kai ke don kuna da shari'a da shi a gun Allah saboda ya yi ta ne da niyyar ɓatunci ba da niyyar gyara ba to ire-iren waɗannan suna nan hatta a addini in kai magana za a iya kotun ɗinka sai a cilla a duniya a faɗi wani abu to shi mai da'awa ba a son ya zamanto haka misali ayoyin alƙur'ani idan za ka ɗauke su idan gaban aya kila bai haɗu da baya ba ko ƙarshen aya ya haɗu da baya to sai aka yanke farkon aya aka ba da shi to duk yadda za ka yi amma ma'anar da ake son ta fito ba za ta fito ba saboda ƙarshen ayar yana haɗuwa da baya ne to yayin da ka yanke farkon ka bar can baya to ba za a iya fahimta ba kamar sallah ce yanzu ka go kawai shikenan duk abin da ake so na sallar ka zo da shi amma matsalar ka guda ɗaya shine da ka zo ka karanta ta hiya sai baka sallama baka tashi to kuma sai yaya kenan kawai sai ka tafi abinka to me kai kenan yanzu saboda dole ne in ana son sallar nan a ba gashi nan dai misali da kyamara ake ɗaukan ka ya yi ruku'u ya tsaya ya yi karatu ana ji da komai da komai duk ka yi shi ana kallon ka a kyamara amma sai ba a ga inda ka sallame ba wanda yake son ya ɓata ka kawai ya yanke inda sallama take sai dai a ta ba da labarin wallahi sun yi sallah amma ba sallama to kaga wannan ɓacin ne wanda kuma mai son ya ɓata shi ne zai yi to ire-iren waɗannan suna nan shi yasa ko ƙur'ani da kake sai ka masa adalci shi yasa anan ya ce la ziyada fiha wala nuqsan ba za ka rage ba za ka ƙara ba saboda abinda ake son ka isar da saƙon mutumin shine complete ka ba da labarinsa amma kar ka yanki wani ɓangare kawai ka zo ka sa wannan yana daga cikin cin amanar da ake wa malamai yana daga cikin cin amanar da kuma ake ma 'yan siyasa kuma duk masu yin haka suna son su fitar da ɓacin ne ba wai suna yi ne don Allah ba ne a'a suna yi ne kawai don su ɓata waɗannan mutanen da suke magana ko kuma suna da wani buri wanda suke son a cimma wannan burin a kan wasu da suke za su kalla shi ne kawai yasa ake irin wannan amma ba don isar da saƙo ne na tsakani da Allah ba shi yasa ya ce a cikin wannan halin mujtahidan fi ma'rifati nafsihi dole kuma duk bayan ka tattara waɗannan abubuwa sai ka saka iya bakin kokarinka wajen sanin abin da zai amfanar da mutane, domin akwai da'awar da ba za ta iya amfanar da mutane ba. Wa salahihi, kuma dole ya zamanto cewa ka kawo abin da zai gyara al'umma, domin akwai da'awar da ba ta gyara al'umma, saboda ana faɗan wasu abubuwa da ba su dace ba a ciki, kuma ana ɗora wasu akan su yi gaba da wasu. Sannan sai ce banda wannan kuma ya zamanto salikan, kana mai shiga tsarin aqrabu tariq, hanyar da tafi kusa wacce take yi wasilu ila zalik, za ta sadar da kai zuwa ga abin da kake so. To waɗannan su ne shurut da za mu iya cewa ko asbab na da Ubangiji ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Waɗannan su ne hikimar da ake son mai da'awa a taƙaice ne, don in ka bi wasu littattafai za ka iya samu. Wanda yake so misali zai iya duba littafin da ake kira kitabu mafhumul hikma min ad-da'wa ko fi ad-da'wati ila Allah fi daw'il kitab wa sunnah. An gane na wani Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani, wannan shine mawallafin littafin, ya jeranta abubuwa da yawa wanda mai da'awa ya kamata ya zamanto. To banda wannan sai sifatu da'i, to sifar mai da'awa kun ga kamar waɗancan asbab ne da suke iya taimakon da'awa ta zamanto tana da kyau. To wace sifa ya kamata? An gane yanzu misali, an ce misali limamai anan, in an ce ka faɗi sifar liman wanda daga an gan shi za a iya cewa liman ne, sifofinsa shi ne ya iya karatu, ko kuma in ka gan shi duk wanda ka gani da kwat shi ne liman. Misali muke bayarwa, kaga wato ba za a ce wannan sifa ce ta liman ba, ko ba haka ba? Daga ka ce limamin mu kullum kwat yake sawa, sai dai a yi tsammanin anya ba ma'aikacin banki ba ne, saboda sifofin su ma daban, sifofin lauyoyi daban, sifofin waye, kowane da sifar su. Me ya sifar limamai? Misali shine a gansu da alkyabba, wannan shine abin da aka fi sani ko, a gansu da alkyabba, in gare sai a gansu da rawani ko ba haka ba? To waɗannan sifofi ne na kawayo, ko ba a gaya maka ba, in wani yawa nan shiga za a ce ya yi shiga kamar liman, ya yi shiga kamar liman za a ce. To saboda kenan ko a sutura akwai wasu riguna da suka keɓantu da wasu, akwai rigunan kuma da ba su keɓantu da wasu ba. Yanzu idan ka ga mutum ya sha necktie da baƙar kot, to ɗayan uku ne, ko daga banki yake, ko kuma a asibiti yake likita ne, ko kuma lauya ne, waɗannan sifofin waɗannan mutanen sun fi sifantuwa da su. Daga kaga mutum da sassafe da zanzaro da baƙar kwat ya sha necktie, to ɗayan ukun nan ne, ko kotu zai tafi, ko asibiti zai tafi, ko banki. Amma yawancin mutane baka cika abin nan ɗinsu ba, ko ba haka ba? Akwai wasu mutane kuma daga kaga mutum rigarsa da baƙin mai ta yi duku-duku haka, to ka san kawai zai tafi gareji ne, ba sai an gaya maka, saboda kowa da irin sifofinsa, ko ba haka nan ba? To wai me sifar mai da'awa? Shi ne abin da muke son a gane, duk waɗancan misalai da muke bayarwa, menene sifar daɗi wanda in an gan shi za a ce eh wannan mai da'awa ne? Abu na farko malaman suka ce ikhlasud da'iyatu, wato ikhlasud niyya lillahi ta'ala wa hiya asasul amal fid din. Abu na farko shine ya zamanto yana da ikhlasi, wato ikhlasi yana da niyya kyakkyawa. Malamai suka ce wannan ita ce asas, wannan shine tushe na ma addini. Duk abin da za ka yi a addini in babu ikhlasi, to zai zamanto babu. Na biyu suka ce itiqanul ilmi shar'i wa ta'ammuqu fihi wa ma'rifatul usul. Sifar mai da'awa dole ya zamanto itiqanul ilmi, yana da ilimi ingantacce kuma ya kyautata ilimi, ba kame kame bane. Wani ana da buƙatar sai ya zamanto, don ba za ka yi da'awa babu ilimin ba, dole ya zamanto itiqanul ilmi, ka kyautata ilimin da gaske ne ilimin kai a wajen malamai kuma, ba haka kawai hauragiya ce ake ta yi ba. Kuma na biyu wa ta'ammuqu fihi, ya zamanto a cikin wannan ilimin kayi zurfi sosai, wa ma'rifatul usuli, kuma duk abin da ake kira na usul wato ka san shi. To kaga waɗannan matakai ne manya-manya, saboda su jandarmomi ne waɗanda suke kare da'awar da za a yi. Misali, usuli dole ka san wani abu na usul, saboda cikinsa ne za a samu wasu ilmummuka da za su ba ka damar fassara waɗannan abubuwa wajen istinbatin hukunce-hukunce da fitar da wasu abubuwa a cikin hukunci. Kuma ya zamanto akwai ilmin, akwai kuma zurfafa, ba wai haka kawai shike nan yanzu kawai sai ga an zuba maka shayi a gaban teburin mai shayi, an zuba madara, an zuba Ovaltine, kawai ka fara sha sai ka fara bude fatawa kai ma a gurin, wai yanzu kai ma a gindin teburin mai shayi kake fatawa cewa ai an ce kaza, an ce kaza, wannan ko kadan harkar malamai ne, lokacin ya garato an ce harkar malamai ne, dole a bar musu kayan su, an gane. Amma ba kowane abu ne zaka zamanto kawai shikenan kai ma zaka zo ka shiga, ai an ce abu kaza haramun ne, waye fada, da wani dalili zaka ce abu kaza haramun, ai an ce kaza kaza ne, da wani dalili. Saboda haka dole zamanto akwai itiqanul ilmi, kyautatuwar ilmi, kayi shi yadda ya kamata. Akwai kuma at-ta'ammuk, kuma ilmin mai zurfi. Akwai ma'rifatul usul, ka san wannan asali abinda kake magana a kansa. Na uku, al-basira, wa hiya sifatul lidda'iya al-mustakhraja min al-Qur'an. Wato dole ya zamanto basira sifa ce. Basira shine ka zamanto kana da wato basira. Akwai abin da ake kira al-basar, akwai kuma basira. Shi basar idanu ne, amma basira wani abu ne wanda zuciya take hango shi ta kuma kalli al'amura. Shi yasa dole idan ka zo abinda idanunka yake gani kuru-kuru, ko abinda ake iya maka tambayarsa za a iya maka, don wani zai iya kudunduna tambaya, ya kudunduna ta, ya kudunduna ta, sai ya turo ta kawai. Shi abinda yake kallo yana kallon zahirin abinda ya rubuta ne. To amma basirarka kai kuma ya kamata ta kawar da hankalinsa akan wannan abinda yake magana. Misali, mun shayi irin wannan, in kuna bibiyar mu za ku ga cewa wani ya kudunduna tambaya sai ya kawo ta. To in ka amsa ta, rikicin da zaka tayar a wani gida ya fi ƙarfin amfanin fatawar. Don haka ya kamata a tara maka su. Shi yasa sau da yawa wani lokacin tambayoyi idan sun zo za mu ci a ba za mu amsa su ba sai mun ga mutanen da suka rubuta tambayar. Saboda wani za ka samu a gidansu sun kai 20 kuma rikici suke a family. Shi kadai ya ware, yanzu ya zo ya rubuta maka tambayar, shi kadai ne ya ware, zai kawo matsala. Kuma daga ka faɗe ta zai je kafa hujja da kai ne a gidan. To daga nan shikenan, watakila waɗanda suka tsaya a kan wani abu za su ca, to shi ma malamin da muke ganinsa kamar kaza, wato shi ne zai zo ya ce kaza da kaza da kaza, to wallahi ba mu yadda ba. To shikenan, yanzu rikicin ba nasu su kadai ba ne, har da kai ne yanzu a ciki. To wannan ita ce ainul basira, da ake hange ka kalli abubuwa. Akwai abin da in kai magana a kansa babu abin da zai kawo sai rikici a cikin al'umma. To sifar mai da'awa bai kamata ya kawo rikici a cikin al'umma ba, domin ya kamata ya zamanto dan kwantar da fitina ne, ba dan ta da fitina ba ne. Duk abin da ya kamata ya kwantar da shi zai kwantar da shi. Duk da cewa basira a can wanda ta zo a cikin Al-Qur'ani tana magana akan ilimi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. To malamai da dama sun tafi akan ala ilmi. Ina kira ne akan ilmi, saboda basirar a can akwai ilmi. To saboda haka basirar a nan, akwai basira ta zuci mai hangowa abinda zai biyo ba, akwai basirar kuma da take wato ta idanu ne wanda ake ganinta. Dole dai a sifarsa ya zamanto mai basira, saboda yana daga cikin sifarsa wadda aka fitar da ita a cikin Al-Qur'ani. Shi yasa aka ce ad'u ila Allah ala basira, ina kira zuwa ga Allah amma a bisa ilmi. Amma tunda mun gama maganar itiqanul ilmi, to wannan kuma zai zamanto abinda zaka hango, yi amfani da basira kafin ka furta, yi amfani da basira kafin ka kira mutane akan abin da kake son ka kira, yi amfani da basira kafin ka amsa tambayar da za ta haifar da rikici ko rudu, yi amfani da basira kafin ka dora al'umma akan wani abu wanda zai zama musu rikici, wanda zai kawo hayaniya a cikin gari. duk waɗannan sai ka kula da su, yana daga cikin sifar mai da'awa kullum ya zamanto dan kwantar da tarzoma, ba dan kwantar da ba dan tayar da wato tarzomar masu saurare ba. Kuma da yawa wani lokacin ana samu haka, sai ga wani yayi fatawa mace ta kasa sabon ko namiji ya kasa sabon hadin kan matarsa saboda fatawar da mai fatawa yayi, wani yayi wata fatawa ya raba wani dan da babansa saboda fatawarsa an samu rikici, wani yayi wata fatawa ta hada ko ta raba tsakanin family, wani yayi fatawa ta kawo rikici a gari gaba daya. To duk irin waɗannan baya cikin sifar mai da'awa. Sifar mai da'awa dole ya zamanto cewa sifa ce ta hada hankulan mutane akan wasu al'amura. Lokaci yayi ko? To muna ganin dole za mu aje anan a cikin sifar mai da'awa din. Sai ku hakuri da mu, sai haduwa ta gaba insha Allah. Muna nan har yanzu ba mu gushe ba akan ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Maganar hikima din har yanzu muna magana akan ta, wanda insha Allah nan gaba za mu dora, kuma wanda muke tsammanin da za mu kare a majalisin da zai biyo nan gaba insha Allah. Muna tawassuli da wannan zama ko muna addu'a, Ubangiji Allah ka dauke mana wannan annobar, Allah ka tsare mu daga ita, waɗanda suka kamu Allah ka ba su lafiya, waɗanda suka mutu musulmai ka karɓi shahadarsu. Muna roƙon Allah ya ɗauke wannan abu a duniya da sunayenka mafiya tsarki. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.